ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك يا أمة سورارو دا كلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Litinin. A yau muna 18 ga watan Ramadan, hijira 1441, wanda ya zo daidai da 11 ga watan 5 miladiya 2020. Cikin tafsirinmu na littafin Allah Maɗaukakin Sarki, har yanzu muna cikin suratul Shu'ara. A gabanin mu fara, babu laifi mai jan hankali da kuma faɗakarwa, saboda duk inda musulmi yake faɗakarwa tana amfanarsa, musamman in zai saurara kuma ya bi. Shine abinda Allah Maɗaukakin Sarki ya umarni, fa zakkir inna zikra tanfa'ul mu'minin, ka tunatar ka faɗakar kai wa'azi, haƙiƙa wa'azi yana amfanar da mu'mini. Da haka alama ce ta imani da nagarta mutum ya ji tunatarwa da faɗakarwa, da jan hankali kuma ya koma zuwa ga abinda yake daidai. Jan hankalin da zan yi shi ne cikin halin da muke ciki da yanayin da muke ciki. Babu ko shakka muna cikin hali na jarraba, da Allah Maɗaukakin Sarki ya jarrabi duniya gaba ɗaya da wannan annoba ta corona da ake ta magana ta a duniya a ko'ina. Jarraba ce daga Allah Maɗaukakin Sarki, kuma shi ne kaɗai wanda zai yaye wannan jarraba ɗin. Komawa gare shi ta hanyar kankan da kai, da addu'a, da bauta, da gyara halaye da ɗabi'u, su ne manyan hanyoyin da za su yaye mana, ko Allah zai yaye mana wannan musiba, tare da riƙo da sababai waɗanda su kuma suke taimakawa wajen cimma abin da ake so. A wannan waje ko a wannan bigire ko a irin wannan lokaci, dole ne mu yabawa hukumomi, musamman wannan gwamnati tamu ta Kano, a ɓangaren ƙoƙarin da ta yi na ganin an ragewa kayan masarufi farashi, ko kuma ba a ƙara musu kuɗi ba fiye da kima, su koma alal aƙalli halin da suke ciki, ko kuma kaɗan su ƙara kaɗan akan yadda suke ciki kafin wannan wata mai albarka. Wannan abu ne da za a yaba, kuma tuni dama wasu malamai sun yi nuni ga halaccin yin haka, na cewa hukuma za ta iya ƙayyade farashi idan akwai buƙatar haka, idan akwai larura haka. To kamar irin wannan yanayi da muke ciki, yanayi na zaman gida da kuma rashi ga kuma azumi ana yi, babu shakka akwai buƙata da larurar da za ta sa hukuma ta shiga cikin harkar farashi, don ta ga ta daidaita shi yadda mutane za su samu sauƙi. Wannan abu ne mai kyau, kuma abin a yaba ne. Muna fatan waɗanda aka ɗora wannan aiki za su ci gaba da ƙoƙarin da suke, kuma mutane na musu addu'a ta alkhairi, Allah ya saka musu da alkhairi. A ɓangare na biyu, a lokacin da aka samu ɓullar wannan cuta a cikin wannan gari namu na Kano, an ba da izinin zama a gida tsawon sati guda, wanda tun kafin a fara azumi. Bayan an yi sati guda, gwamnati ta buɗe, ta ba mutane dama su shiga kasuwanni don su shiri, musamman ana washe gari Ramadan. Amma sai muka ga irin cinkoson da aka yi a wannan rana, kusan masu shekaru da dama ko mutane ma da dama sun ce ba su taɓa ganin irin shi ba. Wannan ya sa aka yi ta kiraye-kiraye ga gwamnati ta duba yiwuwar ƙara rana wata rana, don baiwa mutane dama da kuma rage cinkoso. Tunda masana na wannan cuta, likitoci suna faɗa cewa hanyoyin ɗaukan wannan cuta, babbar hanya ita ce cakuɗuwa da juna. Idan wanda bai da ita ya haɗu da wanda yake da ita, to zai iya ɗaukan wannan cuta ɗin. Wannan ya sa ake ganin mutane su nisanci cakuɗuwa da cinkoso, kuma su dinga zama a gida, don wanda yake da ita zai zama ba zai fita je ya yaɗa ta ba. To wannan ya sa aka yi kiraye-kiraye zuwa ga hukuma ta duba yiwuwar ƙara wata rana, don a ba mutane dama a rage cinkoso ɗin. Wanda kuma alhamdulillah gwamnati ta yi wannan, da maimakon ta ba da rana guda daga baya aka zo aka ware ranaku biyu ranar Litinin da Alhamis a wannan gari na Kano ce an ba da dama mutane su fita tun daga karfe 10 ne ko 6 ne ko nawa ne zuwa karfe 4 na yamma to wannan ma abin ayaba ne to amma alal haqiqa gaskiyar magana duk wanda yake ganin yadda lamarin yake faruwa a cikin waɗannan kwanaki biyu da gwamnati ta bayar na cinkoson dai ana yin shi kuma cinkoson ya fi duk wanda aka sani a baya ba raguwa yayi ba duk da gwamnati ta rufe kasuwanni ta ayyana kasuwa guda biyu da za ta bude kurin to amma alal haqiqa duk wanda yake fita ko yake bincike a cikin waɗannan kwanaki guda biyu zai ga cinkoson gaskiya yana nan kuma yana karuwa fiye da kafin a rufe waɗannan kasuwanni ko a rufe al'umma wanda kuma an ce wannan hanya ita ce hanyar da wannan cuta take yaduwa idan mai ita guda ɗaya shiga cikin jama'a zai sa mutane da yawa musamman a yanayi irin na kasuwa kuma idan mun duba yanayin da muke samun kanmu a cikin cinkoso yana nuna cewa babu yadda za a yi ɗan adam ya rayu sai da fita sai da cakuɗuwa da juna ba yadda za a yi mu iya rayuwa mutum ya rayu shi kadai ko wanda ake cewa ya killace kanshi zai killace kanshi amma dole yana buƙatar wanda zai ba shi ruwa wanda zai ba shi abinci wanda zai duna mai biyan buƙatunsa dan adam bai iya rayuwa shi kadai to haka kuma dan adam bai iya rayuwa sai ya ci sai ya sha kuma da yawa daga cikin al'umman mu kaso 80 ko 90 na mutanen Kano sai sun fita suke samu abin da za su ci wanda ma yake da jari idan yan kwana biyu uku bai fita ba sai ga abin ya zama masa akwai wahala to wannan yasa dole mutane suke matsa lamba dole sai sun fita din har ta kai yanzu ana kokarin a samar da wasu kasuwanni wanda da wuraren ba kasuwa bane to wannan yake wajaba mu jawo hankalin hukuma dole ta tsaya ce tunani idan dai har cinkoso na jama'a shine babban hanyar da wannan cutar take yaduwa to ya wajaba gwamnatoci da hukumomi su tsaya su kallo na nutsuwa na hanyoyin da za a rage wannan cinkoso din koda ya kama za a ba mutane suna walwala ne domin in har za mu dinga zuwa kasuwa a bude kasuwanni mu dinga harkokin mu yau da kullun yadda muka saba ba za mu yi irin wannan cinkoson da muke ba to gwara a bude mu in dai har cinkoson da yake kawo wannan cuta amma in ba haka ba to zai zama tsayar da mutane a gida kuma da irin wannan abin da yake faruwa bai da fa'ida to ni abin da nake kira a nan shine hukumomi su tsaya su yi nazari a zauna da mutane masu tunani da kwakwalwa da yawa muna nan da su a cikin gwamnati da wajen gwamnati a kalli wace hanya za a bi a rage wannan cinkoson da ake magana bude kasuwanni za a yi a wasu ranakun za a kara ko awoyi za a ware a bude kasuwannin ta yadda mutane za su daina wannan cinkoso din da wannan taruwar da ake yi a irin wannan yanayi in dai ana son a samu raguwar yaduwar wannan cuta din to wannan bangaren kenan da haka kira ne ga hukuma ta sake duba wannan babu hikima ga mutumin da zai maganin cuta kuma ya ga maganin bai maganin cutar ba kuma ya ci gaba da yi babu hikima a cikin wannan idan cuta magani kaza yana maganin cuta idan ka gwada bai ba to sai ka nemi wata hanya din kuma abu ne sananne duk wani mai hankali ya yarda da wannan cewa ba lalle bane maganin da yi magani ga wani kuma ya ga wani ko a jikin ko da magani ma a ɗabi'an magani ma a jikin dan adam balantana kuma yadda muke rayuwa ba lalle bane abin da ya dace da ƙasa kaza ya dace da ƙasa to dole a duba a ga meye zai sa al'umma su rage cinkoso din nan a yi abu na biyu maganar tsayar da salloli musamman na jam'i da juma'a a wasu garuruwan alhamdulillah mu a cikin ma'ana Kano muna da mu a cikin Kano muna da sauki mukan yi salloli biyar a masallaci juma'a ce dai ba ma samun yi to amma a wasu jihohin zaka tara har juma'ar da sallolin jam'i da an hana to yana da kyau masu mulki sake kallon wannan matsaya da suka dauka babu shakka a baya suna cewa sun yi magana da malamai da menene ba za mu ce ba su yi magana da malamai ba zai yi sun magana da malamai din ko wani bangare na malamai domin ba lallai bane ya zama kowa da kowa an tattauna da shi to amma a sake duba matsayar waccan matsayar da aka yi fahimta ce ta wasu daga cikin malamai cewa za a iya dakatar da jam'i za a iya dakatar da juma'a saboda faruwar wannan annoba amma a gefe guda kuma akwai fahimtar malaman da suke ganin ba daidai bane musamman a garuruwan da ake rufe duka masallati a daina sallar jam'i a daina sallar juma'a wannan hadari ne babba domin ma'ana kashi wani abu ne mai girma a cikin addini wanda kuma Allah madaukakin sarki ya ja kunni wa man azlamu mimman mana masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha da Allah ya gaya mana mu'mine su suke raye masallaci fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkara fi ismuhu Allah ya gaya mana cewa umarni ya daukaka masallatai to akwai malaman da suke da fahimtar wannan annobar bata kai a kulle duka masallatai ba to yana da kyau hukumomi su sake zama sake duba wannan lamari din musamman idan har mun yadda al'amuran rayuwarmu za a iya ba mu ka'idoji da tsarin da zamu bi mu gudanar da shi to yana da kyau ita ma abin da ya shafi sallar juma'a ba karama bace a addini ba bane karami a addini da zai har a wayi gari juma'a ta zo mutum ma ya manta cewa juma'a yake ciki kuma wani abin da hukumomi ba sa suke mantawa waɗannan masallatai na juma'a anan ne ake wayewa da mutane kai kuma ake isar musu da duk wani sako wallahi da za a bude waɗannan masallatai na juma'a ko awa ɗaya ne a bayar a ce mutane su bi sharadi kaza a masallaci in sahu goma ne a mai da shi sahu shida sannan a daina cinkushewa a cikin sahu sannan in an zo a bude shi da karfe kaza zuwa lokaci kaza a rufe a ba da sharadi da ka'idoji wanda alhamdulillah an kamanta sosai limamai sun yi biyayya sun kamanta da yawa babu wani wanda zai koka da limamai dangane da abin da ya shafi hana sallah ko kuma barin sallah dukkan mutane an yi biyayya to haka nan aka ba da sharuɗan mutane za su bi a ba da wannan tsarin sannan a kira limamai a yi musu bita kan wannan cuta da matakan da ya kamata a ɗauka a ce su ji hankalin mutane sai ya fi duk abin da ake yi don yanzu mutane jin stika ɗinsu jin amincewarsu da malamansu ya fi fiye da shuwagabanninsu saboda wasu abubuwa da suke faruwa ko suka faru to don haka buɗe masallatan ma hanya ce da za a taimaka wajen warware abin da muke ciki domin wani in ya je masallaci ji limami yana jan hankali kan abin da ya shafi cinkoso kan abin da ya shafi in an yi atishawa ga yadda za a yi kan a dinga wanke hannu zai ɗauki abin da muhimmanci fiye da ya ji a rediyo wani yana faɗa wanda bai san waye ba kun ga ashe hanya ce ma da hukuma za ta yi amfani da ita wajen isar da saƙo wajen jan hankali wajen ma'ana wayarwa da mutane kai su fahimta kuma alhamdulillah tunda har yanzu an ba da izini a dinga zuwa kasuwanni masallaci ma za a iya akwai wanda suke da fahimtar cewa ai ita kasuwa dole ne a je shi ko masallaci za ka iya yin sallah a gida haka ne za ka iya yi a gida amma ba shi ne asali ba asali kai juma'a a masallaci tare da liman cikin jama'a da jam'i mun san wanda shari'a ta yi wa uzuri mara lafiya matafiyi mata bawa irin wannan shari'a ta togace wannan asali shine kai sallah a masallaci to tunda ku asali haka ne to mu dawo kan asalin tunda zamu iya yi za a iya ba mu sharadai da yau a ce ba wata hanyar da zamu yi sallah dole ne ba wani sharadi da zamu iya kiya ba wani abin da to sai a ce a hakura amma tunda har an yadda za a shiga kasuwa ga ma irin abin da yake faruwa to me zai hana a bude masallati a gaya wa mutane ga abubuwan da za su kiyaye na san a nan Kano yanzu in gwamnati ce limamai a bude masallaci daga 12 zuwa karfe 2 kowane masallaci a rufe limamanmu za su yi amfani da wannan har masallatan da suke sallah karfe 2 za su rage dan su bi ma'ana sharadai da dokoki kuma wannan zai samu ƙara kusantar ubangiji kuma isar da sako ga mutane duk wani sakon da hukuma take so a isar wa mutane limami za su isar ta wannan hanya din sai a rage adadin sahu cikin masallaci waje kowa da dardumar shi yake zuwa sai a yi tsari in ma za a dau fataro wanda suke ganin za a yi sahu a warware ne duk sai a yafi akan mu zo mu zauna mu lalata sallar jami'i mu lalata sallar juma'a a abinda ba musalla na karewa shi ba kullum magana ake kaza da kaza ashe kamata yi mu duba matakan da muka dauka mu ƙara kusantar ubangiji Allah madaukakin sarki da wannan ne zamu samu rangwame a wajen Allah madaukakin sarki da fatan waɗanda abin ya shafa za su yi nazari kan waɗannan shawarwari su duba su aiwatar da abin da yake na daidai domin a gudu tare a tsira tare ajiya muna cikin wannan sura mai albarka suratul shu'ara mun ji yadda Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Musa alaihi salam zuwa ga Fir'aun da mutanen shi mun ji yadda annabi Musa ya zo gurin Fir'aun ya yi masa bayanin da Allah ya aiko shi cewa shi manzo ne daga wajen Allah madaukakin sarki mun ji yadda suka fara tattaunawa har abin ya gangaro Fir'aun yana gaya masa cewa ai kai mun rene ka anan kana karami kuma kai aikata abin da ka aikata ka gudu to da haka yanzu yau kai ne zaka zo kana mana wa'azi kana mana nasiha bayan da ka zan butulu mai butulci annan Musa ya bashi ai amsa cewa eh na aikata wannan a lokacin babu shari'a tare da ni banda masaniya banda ba a yi min wahayi ba kamar yanzu sannan na gudu ne da na ji tsoro bayan na tafi din a lokacin Ubangiji ya bani hukuman shine annabta kamar yadda su malamai suka fassara sannan waja'alani minal mursalin ya sanya ni cikin manzanni wanda ya aiko. Dan haka yanzu wani hali ne sabanin wancan. Yanzu na da a matsayin manzo annabi wanda Allah ya zaba. Sannan wannan ni'imar da kike cewa ka rene ne. To wannan har wata ni'ima ce da zaka goranta min alhali ka bautar da Bani Isra'il, ka bautar da jama'a ta da al'umma ta, ka mai da su baye dan ka tsago ni kadai kayan ka rene ni. Wannan ba abinda zaka yi min gori bane, ba wata ni'ima bace kai min. Ka kashe dubu ka dauko guda ɗaya, to me kai? Ko kuma ma'ana wannan wata ni'ima ce da zaka goranta min, wata ni'ima ce, wa tilka ni'matun tamunnuha alayya, ni'ima ce kake min. Dalilin da yasa kake min wannan ganin har kayi min ni'ima, kayi min kaza, shine bautar da mutane na da kai, shi ya jawo har kake ganin cewa kayi min ni'ima. To bayan annabi Musa ya gaya wa Fir'auna, ya bashi amsa kan waɗancan maganganu ɗin, sai mu tashi kan aya ta 23, sai mu ji kuma me ya biyo baya. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
نعم يا عند فرعون يجا برازن الدي لصورة ترود دي والنبي موسى نتنا مي فشيمي لي فيني كما تاي سكشيش قدواي كما سوسك لينيشي تود أن أولي فتا يجا بصورة دا النبي موسى با bai sa annabi Musa ya bar da'awar da yake yi ba, saboda Allah ne ya umarce shi. To sai ya dawo kuma sai fuskanci annabi Musa da tambaya, tunda kai ka ce inna rasulu rabbil alamin, kun ce mu ma'ana manzanni ne na ubangijin talikai. To wama rabbul alamin, qala fir'auna, sai fir'auna ya ce wama rabbul alamin, to waye ubangijin talikai din? Anan malamai sun tattauna cewa me yake nufi da wama rabbul alamin. Shin yana tambaya ne a gaya mai hakikanin mahiyya zati na Allah, koko tambaya ce ta iya sani, amma yana tambayan ne kurin danganin an maida ababen bauta zama abin bauta guda ɗaya? To wasu malamai suka ce yana tambaya ne ta mahiyya, a gaya mai menene, kamar kai mun bayanin me ake kira rabbul alamin. Amma Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ce wannan kuskure ne. A nan abinda yake tambaya kamar yana cewa waye wannan da kake rayawa ubangijin talikai, ba wai dan bai san shi ba, saboda ya bagarar da mutanen da suke gurin, ya nuna musu cewa alloli aidewa ne, sai ya za a mai da abin bauta guda ɗaya. Dan haka sai yake cewa wama rabbul alamin, Allah ya ce wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, sun yi jayayya da ayoyin Allah amma zukatansu sun tabbatar da cewa akwai Allah ɗin, suna sani. To amma nan Fir'aun yana so nuna musu wasu abinda mutanen suka sani a wannan lokacin, alloli da yawa ne, kamar yadda Ibn Ashur yake faɗa, alloli da yawa ne, yadda cewa suna ganin duk da allolin da yawa ne, amma Fir'aun shi ne gaba, shi ne jagora. Har shi kansa Fir'aun yana cewa alaysa li mulkun misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, yana cewa ai mulkin misra nawa ne, duk wannan koramu karkashi na suke gudana, yana cewa ana rabbukum al-a'la. To yanzu gashi kuma an zo an ce inna rasulu rabbil alamin, to wannan da suke gurin suke saurari za su ce to ashe akwai wani ubangijin talakai. To sai Fir'aun ya ce wama rabbul alamin, shin waye wannan da kake rayawa, allazi taz'umu annahu rabbul alamin ghairi, waye wannan da kake rayi cewa shine ubangijin talakai wanda ba ni ba? Qala, sai annabi Musa ya ce rabbus samawati wal ard, shine ubangijin sammai da kasai, wama bainahuma, da abin da ke tsakanin su, in kuntum muqinin, in dai ku masu yaqini ne, to ku sani cewa wannan shine ubangiji rabbul alamin. Wannan amsa da annabi Musa ya bayar yana bayanin cewa hakikanin gaskiya sifa ta rabbul alamin shine wanda yake rabbus samawati wal ard, ubangijin sammai da kasai, shine wanda ya halicci sammai da kasai, wama bainahuma, da abin da yake tsakanin su, shine wannan ubangiji da muke kira. Ana annabi Musa sai ya ja hankalin zuwa ga abuwa manya-manya guda biyu daga cikin halittun Allah wanda suke gani, shine sama da kasa. Sai ya nuna mata wannan sama da girmanta da fadinta, wanda ku kun san Fir'auna iya mulkin shi iya Misra ne, akwai gurin da ba shi ke mulki ba. to ubangiji da ake magana shine ya halicci wannan saman gaba daya shine ya halicci wannan kasa wa ma bainahuma da duk abin da ke tsakanin su shine wanda ya samar da wannan abu in kuntum muqinin in kun zama a shirye kuke na kusukankance ku yi imani ku san yadda abubuwa suke ba kamar yadda kuke rayawa ba dan haka wannan amsa ku rabbus samawati wal ard shine amsa kuma na ubangiji shine ubangijin da ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin su sai ma'ana fir'aun ya ce ni
qadani man aulau ala tastami'un قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون
قال في فرعون يتي لمن حوله دوال أن دسكي جيفا جسي يتي مصر ألا تستمعون ويباقوا سولاريني باقوا جي anan zamu ga fir'auna ya kawar da kai daga amsar da annabi Musa ya bayar sai ya kawar da kai kuma ya sake shiga wani bangare sai ya ce wa wanda suke gefen shi kokarin ya motsa su sai yake tambaya ta ban mamaki cewa yanzu ba ku ji ba irin abin da annabi Musa yake faɗa anan yana so kamar ya motsa su ne ya zaburar da su ya sanya su dada ganin muni domin idan mutum ya faɗi magana sai wanda suke gurin kace ba ku ji abin da yake cewa ba kuna jin ira ma'ana kamar kana wanda cewa abin da yake faɗa mai girma ne babban abu ne hadari ne to shine abin da fir'aun ya nan qala liman hawlahu ala tastami'u ki ba ku jin abin da yake faɗa ma'ana wannan wani abu ne mai girma mai muni qala sai annabi Musa ya ce rabbukum ubangijinku wa rabbu abaikum al-awwalin kuma ubangijin iyayenku na farko anan sai annabi Musa ya sake ba su wata hujja dake nuna samuwar Allah da kadaitakarsa da cancanta shi da bauta sai ya ce rabbukum ubangijinku da ya buga musu ya musu bayanin ubangijin sammai da kasai waɗannan halittu ne waɗanda ba danfar suke da su ba sai ya dai kara matso da dalilin ya ce rabbukum ubangijinku ku kowa a cikin su ya san ba shi kanshi ba ba kuma haka ya samu ba lalle akwai wanda ya halice shi sai ce to ubangijinku wanda ya halice ku ya rene ku ya ba ku lafiya ya ba ku ci ya ba ku kaza wa rabbu abaikum alawwalin kuma ubangijin iyayenku na farko sai ya mai da su zuwa ga iyayensu shi ma wani dalili ne da yake tare da su ma'ana wanda ya samar da iyayenku bayan babu su anan me yasa ya magana iyayensu saboda me su sun san cewa fir'auna ba shi samar da iyayensu ba idan yin suna rayuwa tare da fir'auna ya ce shi su to iyayensu na farko ba wanda kafin fir'aunan ya zo waye samar da su sai ce to ubangijinku wanda yake shi ne ubangijinku kuma ubangijin iyayenku na farko qala sai fir'auna ya ce inna rasulakum allazi ursila ilaykum lamajnun wannan manzon fa da aka aika muku lamajnun tabbas wallahi mahaukaci ne ku duba abin da fir'aun ya ce qala sai ya ce inna rasulakum manzanku sai ya raba manzan zuwa gare su ma'ana wannan da yake da'awar an aiko shi manzo gare ku kamar shi bai yana nuna har yanzu bai gamsu manzo bane sannan kuma ya faɗa ne a babin izgili a babin ma'ana wulakantawa wannan manzan da yake da'awar manzanku ne sai kuma ya ka inna ya karbaba magana dan ma kasi shakka to wannan manzo allazi ursila ilaykum wanda aka aika muku ma'ana wannan manzon da aka aika muku la majnun wallahi ma hukaci ne ma'ana zai fir'auna an kai lokacin da ba abin da zai iya cewa idan aka ci gaba da wannan tattaunawa annabi Musa ya ci gaba da fadin sibobin ubangiji da halittun ubangiji da ayoyin ubangiji mutane za su gazgata zai samu su shakko alal aqal sai fir'auna ya ga to abin da zai kunye yanke magana din kuna abin da zai dangana shi zuwa ga hauka ce ai mahaukaci ne sai ya karbaba maganar shi yace inna sannan a can gaba yace la majnun abin da yake nuna rantsuwa da karbabawa cewa wannan manzon naku ba da aka aika muku mahaukaci ne da aka ku daina sauraron shi wannan kuma ita ce dabi'ar dukkan wani wanda bai da hujja akan tattaunawa da ake yi idan ya ga cewa tattaunawar ta kai ƙarshe ba abinda ba zai samu natijar da yake so ba to sai mai da abun fada sai mai da abun hayaniya wannan in ka karanta alqur'ani zaka ji dabi'ar waɗanda suka ja da annabawa haka take idan an zo ƙarshe annabi ya faɗa suka faɗa ya faɗa a ƙarshe sai a ce la illam tantahi la narjumannak idan baka hanu ba za mu jefe ka kame da annabi Ibrahim mutanen suka gaya masa suka ce harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku kona shi ku taimaki allolinku in dai ku masu taimakon allolin ne zaka haka baban annabi Ibrahim ya gaya mai in ka karanta suratul maryam bayan ya tsaye mai da hujjoji dan me kake bauta abinda baya ji baya gani baya kaza dan me kake kaza karshe abinda yake masa cewa in bai daina ba zai jefe shi wahjurni maliya ka kaurace mun ka banni ka tafi ka banni zuwa wani lokaci haka nan annabi Lut mutanen sa suka gaya masa cewa babu walaula rahtuka la rajamna ba dan ma dangin gaba da mun jefe ka haka mutanen annabi Shu'aibu suka gaya masa to anan ma Fir'aun sai irin wannan yana cewa to idan aka shiga da wannan tattaunawa fa shi ba inda bai je sai ya nuna mutane mahukaci ne kar ku saurare shi to amma mai annabi Musa yace sai annabi Musa kala
qala rabbul mashriq wal maghrib wama bainahuma in kuntum taqilun
na'am yayin da annabi Musa ya ga cewa har yanzu mutanen da suna bukatar kara musu hujja da dalili tunda yayi magana halittar sama da kasa yayi magana halittar sufukan su da iyayensu sai ga to abinda zai ya kara shigar da su cikin wani abinda ba za su iya musawa ba shine yadda ubangiji yake sarrafa duniya abinda suna gani sai ce qala na Musa ce rabbul mashriqi shine ubangijin mahudan rana wal maghribi da mafadar tauma bainahuma da abinda ke tsakanin su ubangijin da yake tsara wannan ya lura da wannan ya samar da wannan shine ke magana in kuntum taqilun in har za ku hankalta tunda ni an ce mahukaci ne to ku hankalta ku yi hankali ku duba ku gani me ake nufi da rabbul mashriq wal maghrib wasu ka ce al mashriq wal maghrib zai yi wa yana nufin gurin da rana take hudowa da inda take faduwa sai zama abin da yake nufi ku kalli inda rana take hudowa da inda take faduwa to ku gane wannan tsari na yau da kullun ta fito ta fadi tsari ne na ubangiji don ba da za a yi da kanta lalle akwai ubangijin da ya tsara ta sanya tana yi wannan sai zama yana nufin ubangijin mahudan rana da mafadarta wasu ka ce abin da yake nabi bil mashriq wal maghrib ay rabbu shuruqi wal ghurub ubangijin safi da ubangijin yamma ubangijin lokacin da rana take hudowa kuma ubangijin lokacin da rana take faduwa wanda yake tsara fidowar rana da faduwarta da abin da ke tsakanin wannan abubuwa din guda biyu da duk abin da yake tsakawa ma bainahuma wanda yake tsara fitowar rana da faduwarta da tsara abin da suke tsakani na gudanar iska da saukar ruwa da duk abin da ya faru to wannan shine ubangijin sammai da kasai sai zama abin da ke tsakanin su shine tun daga hantsi da karkacewar rana da la'asar da lokacin da rana ta tafi za ta fadi sannan in ta fadi kuma wannan jajajajin da yake bullowa da alfijir da lokacin da gari zai sha to ubangijin wannan shine ubangijin da nake kiran ku zuwa gare shi wasu ka ce yana nufin bi rabbil mashriqi wal maghrib yana nufin wanda ya mallaki waɗannan ɓangarori guda biyu wanda ya mallaki wannan ɓangarori guda biyu da haka annabi Musa ya kara musu hujja da dalili ya ce to wannan ubangiji shi nake kira zuwa gare shi in kuntum taqilun in kun kasance kuna masu hankalta anan sai maganar in kuntum taqilun domin me shi an ce mahaukaci ne fir'auna yace inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun to me yake shi ya hauka hankali to sai zama annabi Musa yana gaya musu magana kenan mai sauki tunda da haka sai yake ce musu idan har an ce ni da aka aiko mahaukaci ne to ai ku masu hankali ne da haka in ku masu hankali ne kada ku zama mahaukaci mana ku kalli wanda ya samar da sammai da kasai da yake fitar da su da yake fito da rana da ya tsara fitowarta da faduwarta da abin da ke tsakani ku gane cewa lalle shi ne mahalicci wanda duk ba iya yin wannan ba abin halitta ba ne to wannan haka annabi Musa ya faɗa yana faɗa haka sai Fir'auna ya ce mai
قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين
نن دنا سي فرعون سي غبافا يد زي ينزا ابن دزي كما يقوم ينون كرفي سي لئن اتخذت إلها غيري إن كفت كل كرك وانا أبن بوتاكم بايانا لأجعلنك من المسجونين wallahi sai na sanya ka cikin waɗanda za a rufe, sai na rufe ka na azabtar da kai. Ma'ana ya saki dawo da amfani da fawa, sai ce idan har ka riƙe wani abin bauta ba ni ba, to zan sanya ka cikin waɗanda za a rufe. To tattaunawa ba ta ƙare ba, za mu ji kuma abin da Annabi Musa ya ce masa daga wannan lokaci idan Allah ya kai mu gobe. Abin da muka karanta daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda muka yi na kuskure, Allah ya fi mani ba mu ikon gyarawa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.